إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تلاتة شاتقوس رمضان هجرة الأولى داري حدود أربعين شدة ديدي شاتقوس قواتن أكو شكرا تدوبي دي شرين دبيار منا قسم سكير سورة الشورى زام چكا بدأ آية تقوم شابق آية إن شاء الله wannan karatun yana dauke da bayani akan mai tsara ibada yana dauke da bayani akan mai hakkin ya tsara ibada wannan suran suratu shura yana daga cikin abin da take banta da bayanin sa don kowace sura da irin abin da Allah ya saka mata akwai abin da Allah ya saka ma kowace sura na tafalala ko kuma wani ilimi wanda ba mamaki ba za ka same shi a wata sura ba to wannan yana daga cikin ilimin da Allah ya keɓanta suratul shura da shi kuma yana daga cikin abin da ilimin da ya fi girma wanda Allah yake karantar da mu a wannan sura saboda kowace sura akwai saƙon Allah da yake isarwa gare mu kowace sura suratul shura idan ma akwai saƙon da Allah yake isarwa gare mu to ka sani wannan yana daga cikin su wato shine mai tsara ibada waye ke da ikon ya tsara ibada wannan suran tana dauke da bayani akan haka amma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da kafirai iri-iri akwai waɗanda suke musanta za a tashi a bayan mutuwa ba sai dama za a tashi ba kai ba ma haka ba ba su ma yarda duniya za ta kare ba ina ce sai duniya ta kare kafin za a sake tashi to su ba sai dama duniya za ta kare ba akwai waɗannan kafiran saboda haka zaka ga alqur'ani yana magana game da kowane nau'in kafiri kowane kafiri ga irin amsar da Allah yake ba shi to sai Allah ya fara magana game da su kafin iso ga wannan matsala yace
Allahu allazi أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب
الله الذي أنزل الكتاب الله شيني وند يسوكر دا القرآن الله شي يسوكر دا القرآن كما باوي أنسوكر دا القرآن نصب دا كاراتو أين شادي بني الله يشي بالحق سبو دا كسكياني والميزان kuma saboda me? Saboda adalci. Me yasa aka saukar da Alkur'ani? Saboda tabbatar da gaskiya, kuma saboda tabbatar da adalci. Anzalla al-kutuba muqtarina bil haqqi. Allah ya sauk ba ma a littafin Alkur'ani kadai ba, duk wani littafin da Allah ya saukar da shi, ya saukar da shi ne saboda me? Gaskiya. Saboda tabbatar da gaskiya shi yasa ake kawo Alkur'ani, kuma saboda tabbatar da adalci. Kaga wannan shi ne hikimar tashi bayan mutuwa. Shi ne Allah ya ce ma annabi, ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Ya ma aka yi kasani, wato ba mamaki fa sa'ar ƙarshe ɗin duniya ɗin nan ma tana kusa. Sa'ar ƙarshen duniya tana kusa, saboda haka yasa akwai malaman da suke ganin anzalal kitab yana ɗaukar ma'anar anzalal kutuba, musamman saboda suratul hadid aya ta 25 nan ma Allah ya yi maganar da yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba. Da ya ce alkitaba sai ya ce wal mizan, kaga ba alqur'ani kadai bane ashe, duka manzannin Allah. Allah ya ce ya aiko manzanninsa bil bayyinati, da hujjoji bayyanannu. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, muka saukar da littafi tare da manzanni. Wal mizana, da adalci. To kaga inda duka ga Allah ya ta kawo al mizan, yana nufin al adl, wanda shi ne abinda malaman tafsiri suke tabbatarwa saboda tsarin larabci. Idan Allah ya ce ya saukar da mizani, yana nufin ya saukar da adalci. Kaga kenan, idan dai za a tabbatar da adalci, to labudda a samu tashi bayan an mutu, domin kai kana gani akwai mutanen da sun yi zalunci kuma sun mutu ba a hore su ba. Akwai wanda an cuce shi ya mutu ba a karba masa haƙƙi ba. To idan da a ce babu lahira, to kaga rayuwar duniya ta zama shirme, ya zama an gina ta akan zalunci kenan kawai. Azzalimi zai yi zaluncinsa kuma ya wanye ya kai labari. Sai Allah ya ce ai, abin da yasa yake saukar da Alkur'ani, ya saukar da littafai, daga cikin su akwai Alkur'ani, saboda me? Saboda ya tabbatar akwai gaskiya, a tabbatar da gaskiya ga mutane, wato a gaya maka cewar wannan ne mai kyau, wannan ne mara kyau, kaga za mu daidaita tafiyar. Sannan kuma idan aka samu wani ya cuci wani fa, a tabbatar da adalci. To dalilin saukar da Alkur'ani kenan, kuma dalilin duniya a ce za ta ƙare, sannan kiyama ta tsaya, saboda tsaye da adalci. Wanda aka cuce shi, kaga za a rama mishi. Amma in ba a yi hakan ba, inda a ce babu lahira, to gaskiya rayuwar duniya da ta zama shirme, ya zama shirme. Wanda Allah da kansa ya faɗa, Allah da kansa ya faɗa a suratul mu'minun, ya ce afahasibtum annama khalaqnakum abasan, yanzu kuna tsammanin mun halice ku kawai a halin wasa, kaga halin shirme kenan. Don haka mai ƙarfi yana iya buge mara ƙarfi ya samu abin da yake so. Wa annakum ilaina la turja'una, ba za ku dawo gare mu ba, haka ba zai yiwu ba. To haka nan kuma ya faɗa a suratul dukhan, wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ba mu halicci sammai da ƙasa da abin da ya zo a tsakaninsu a halin masu wasa ba, ba wasa ba ne. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi, ba mu halicce su ba sai don gaskiya. Walakin aksaruhum la ya'lamuna, sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba. Sai Allah ya ce to inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in, ranar rarrabe hukunci shine wa'adin da Allah ya musu gaba ɗayan su. To kaga kenan lallai akwai lahira. Kuma ba ma sai an gaya maka aya ko hadisi ba, wannan misali kadai ya isa ka gane cewar inda babu lahira, to da halittan duniya shirme ne, da halittan duniya shirme ne. Saboda a duniya muna ganin azzalumai suna shanyewa, mutum ya cuci bayan Allah kuma ya tafi har ya mutu ba a karba musu haƙƙinsu ba, kaga kenan ya ci gulus ko? Inda babu lahira shikenan duniya ta mar, su kuma duniya bata musu ba. Shi yasa in ka ɗauki Allah ya yi duniya akan wannan tsari, to kamar kana cewa Allah mai wasa ne, ya zama shirme. to saboda Allah ya tabbatar da adalci sai Allah ya ce akwai lahira me yace a gaba
yasta'adilu biha allazina la yu'minuna biha wallazina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq ala
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ودن دباسا قسكن تأقوي لاهرة سيسنا قققو تزوان تا سبو دا إسجلن چيغا منزوان الله دا نبي يچه لاهرة نزوان يچه ميسا باقو بباني تزو قو بقو بمنا تو كاغا إسجلن چيغي چه تو كاغا ودن دبسي دا أقوي تبا هرما قققو تزوان تسجيي سي الله يچه والذين آمنوا أما فودن دسكيل إيماني mushfiquna minha masu tsoron zuwan ta babu shakka duk mutumin da yake da imani a zuciyarsa yana tsoron zuwan lahira duk mutumin da kaga bai tsoron lahira bashi da imani abinda ma ake nufi da al-ishfaqu da aka ce mushfiquna ba a ce khaifuna ba al-ishfaqu ashaddul khawfi tsoro sai ya kai tsoro ake kiran shi al-ishfaq saboda haka in ka samu mutun yafi kowa imani zaka ga yafi kowa tsoron lahira haka Allah ya faɗa gurgudan imani ka gurgudan tsoron da kake mai kiyama saboda baka taba yadda cewa ka ga mutane saboda abinda ma kai baka ma san ko Allah ya karba ko bai karba ba saboda haka Allah ya ce mutane kashi biyu ne wadanda ba su yi imani da ita ba suna gaggauta zuwan ta saboda izgilanci wadanda suka yi imani da Allah fa mushfiquna minha suna tsananin tsoron lahira wa ya'lamuna annaha al-haqqu kuma sun san cewa lahira gaskiya ne sai Allah ya ce ala ku sani innal ladina yubaruna fi sa'a wadanda suke ma kokonto game da sa'ar karshen duniya masu kokonto kawai Allah ya ce la fi dhalalin ba'id wadannan suna cikin bata mai nisa kaga Allah ya nuna ka daina ma shakka maganar lahira tana nan an riga an gama komai kai kadai ake jira saboda ka tafiya ake ba dare ba rana Allah ka sa mu isa an tafiya kuma ba anan kadai ba alqur'ani ya nuna mana cewa in dai mutum yana da imani to wallahi yana tsoron lahira yana daga hanyoyin da mutum zai iya gane yawan imaninsa gurgudan imani ka gurgudan tsoron lahira da zaka yi kaga anan abin da ya fada wallazina amanu mushrikuna minha haka kuma a suratul mu'minun aya ta 60 Allah yace wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un Allah yace wadanda suke aikata duk abin da za su yi yu'tuna ma ataw kaga ma wai karka dauka kafi kowa sallah kafi kowa karatun qur'ani kafi kowa azumi yu'tuna ma ataw duk abin da suka yi komai kansa suna yin sa ne wa qulubuhum wajila zukatan suna kaduwa annahum ila rabbihim rajuna cewa su masu komawa ne ga Allah don haka yasa suna tsoron yanayin da za su hadu da Allah shin ayyukan nasu an karba ko ba karba ba Allah ka gafarta mana me Allah yace gaba
Allahu latifun bi'ibadihi يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
الله لطيف بعباده الله ميتوسا سواني كبايسا الله ميتوسا سوا كبايسا واتو يلطف بالعبد الله ينا توسا سامرا يورباوا ميأكل في توسا سوا ما لم يسكتين يقدر له من التيسير ما لا يخطر له على بالي الله ينا مك سوكين دا بك تبا زماني شبا بك تبا زماني شبا كما تبا ساني شبا ينزو مثالي أكويني إمومين دا كاساني أيكو أكويني إمومين دا كاسان الله يا مكا تو والله أكويني إمومين دا الله ينا مكا أينزو بك ما ساني بكو بداك ساني بسيدي أكياما بك ما ساني با to wannan ni'imar da Allah yake maka a goye wanda baka sanin ba ba mamaki ba za ka sanin ba, wanda shi ake nufi da lutfullahi bil abdi. In ka ji an ce ma Allah al-latif, ma'anarta kenan Allah mai tausasawa ga bawa. Saboda haka yasa malamai suke cewa al-latafa tu'tabaru kinaya an taysiril umuri. Asali abinda ake nufi da al-latafa shine tausasawa, wato kamar kinaya ce, ana nufin Allah mai sauwaƙe al'amari ga bawa ne. Allahu azza wa jalla latifun bil ibadi kullihim. Kuma in ka lura da abin da ya faɗa nan, ai bai ce musulmai kawai ba, Allah mai tausasawa ne ga bayinsa, kaga kenan ga mutane gaba ɗayansu. Saboda haka asali in aka ce ma Allah al-latifu, da al-latifu da al-barru ma'anarsu guda ne, da al-latifu da al-barru. Amma kalmar al-latif tana ma'anar ni'imar da Allah ya maka a ɓoye ne wanda baka ma santa ba. Saboda haka yasa kalmar al-latifu ta fi nuna ni'imar da ta ɓuya ga bawa. Saboda haka idan aka ce lutfullahi bil abdi, ana nufin birruhu lahu. Saboda haka yana nuna cewar kirkin Allah ga bayi akwai keɓaɓɓe, sannan akwai kuma wanda ya gabe kowa. Wannan Allah yana magana ne game da mutane gaba ɗaya gaba ɗaya. Saboda haka Allah yana tausasa ma ‘yan adam gaba ɗaya, da mumini da kafiri, yana yi a duniya yana yi a lahira. Saboda haka da ya faɗi wannan, sai ya ce yarzuku man yasha'u, Allah shi yake arzuta wanda ya so. Wa huwal qawiyyul aziz, Allah mai ƙarfi ne, Allah mabuwayi ne, babu abin da ya gagara Allah. To idan ka koma ga fassaran da malaman farko suka yi ma kalman nan al-latifu, suna ne babu shakka, yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ingantattu. Saboda haka za ka daina cewa Abdul Latif. Al-latif wasfullahi, ana siffanta wani kirki na Allah ta wannan suna nashi. Al-muhsinu ila ibadihi fi khafa'in wa satirin, wannan ita ce fassaran al-Imam az-Zajjaj. Wato yana cewa Allah shi yake ni'ima, yake kyautatawa ga bayinsa, ya kyautata a ɓoye, kuma ya rufe wannan kyautatawar yadda mutum wani ma ba zai iya ganewa ba. Shi yasa aka ce min haisu la ya'lamun, ta inda mutane ba sa ma sani. Saboda haka Allah shi ne al-musabbibu lahum asbaba ma'ishatihim, Allah shi yake sababta hanyoyin rayuwa na ‘yan adam. Min haisu la yahtasibun, ta inda mutane ba su sani ba. Wannan aya da muka karanta, da Allah ke cewa Allahu latifun bi ibadihi, tana kama da aya ta uku ta suratul talaq, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Idan kana son ka fassara ma al-latifu, to ka ɗauko wancan ka ɗau ka ɗora a nan. Menene al-latifu? Allah mai azurta bawa ta inda bai sani ba, shi ne al-latifu. Amma ma'anan kalman a kai tsaye shi ne mai tausasawa. Kaga tausasawarsa ya sa ya yi maka ni'imar baka ma san ya yi ba, ya yi maka wannan ni'ima baka ma san ya yi ba. Babu shakka malaman suna sun yarda al-latifu yana daga sunayen Allah. Sannan kuma ka san sunayen Allah wato suna da jinsi, za ka samu wannan sunan ya kusa da wannan suna. Saboda haka malaman suna suna haɗa sunayen a wuri guda. Idan aka ce ma Allah al-latifu da al-barru da al-muhsinu da al-razzaku, shi yasa sai da Allah ya ce Allahu latifun bi ibadihi, ai kaji sai ya ce yarzuku. Saboda arzikin Allah yana daga tausasawar Allah ga bayi. Saboda haka da al-latifu da al-razzaku da al-muhsin da al-barru duk suna tare. Illa kawai kowane suna na Allah yana ishara ga irin abin da Allah yake banta da shi ta wannan gefe. Saboda haka in aka ce ma Allah ar-razzaku, Allah mai azurtawa, ai akwai hanyoyin azurtawan da yawa. Idan aka ce ma Allah al-latifu, Allah mai tausasawa, zai baka arzikin amma baka ma san ya baka ba. So kaga al-latifu shine a baka arzikin a ɓoye yanda baka ma sani ba. Idan aka ce al-muhsin, Allah mai kyautatawa, kaga duk wata ni'imar da Allah ya bama dan adam, wannan ni'ima tana shiga ƙarƙashin sunansa al-muhsin. Idan aka ce ma Allah al-barru, zaka samu duk waɗannan sunaye suna da alaka ta wajen ma'ana. Don haka Ibnul Qayyim al-Jawziyya akwai littafinsa da ake kira Shifa'ul Alil a juz'i na farko shafi na 147 yace wa ismuhul latifu yataḍammanu sunan Allah al-latifu ya kunshi ilmuhu bil ashya'i daqiqa Allah ya san ilimi kanana makuran ilimi wato komi kankantar ilimi Allah ya san shi wanda dan adam ba zai iya sani shi ba yace wa isaluhur rahma bi turqil khafiya idan kana so ka san haƙiƙanin ma'anan al-latifu shine wanda ke da ilimin boye kuma wanda yake isar da ni'imar sa ga bayi a fakaice a boye wannan shine al-latifu saboda haka a littafin sa littafin nuniya yana juz'i na 85 da ya rera waƙoƙi yace wa huwa al-latifu bi abdihi wa li abdihi wal lutfu fi awsafihi naw'ani kaga yace Allah mai tausasawa ne ga bayi wanda kamar yadda yake faɗa Allahu latifun bi ibadihi Allah mai tausasawa ne ga bayi gaba ɗayan su sai yace kuma tausasawar Allah iri biyu ce sai yace idraku asrarul umuri bi khibratin ya san sirrin kowane al'amari cikin sa da waje saboda haka komi kankantan abu Allah ya san sirrinsa ya san zahirinsa ya san badininta ya san badininsa wannan shi ake cewa al-latifu yace wal lutfu inda mawaqi'il ihsani sannan kuma duk sa'ilin da zai maka kyauta idan Allah zai maka kyauta kafin ya aje kyautar sai ya tausasa maka wato kyautar tana tarar da wata kyauta Allah mai dora kyauta akan kyauta wanda shi yake nufi da lutfuhu shi yasa yace fayurika izzatahu wa yubdi lutfahu yakan nuna maka buwayarsa sannan yakan nuna maka tausasawan ba shakka Allah yana boye ni'imarsa shine al-latif amma ba lalle bane a koda yaushe ya zama ni'imar an boye ta ana iya bayyana ta amma wal abdu fil ghafalati an dha sha'ani alhali shi dan adam ya gafalta baya ma tunawa saboda gafalci saboda haka akwai ni'imar an yi maka ita a bayyana take amma kuma saboda gafalta dan adam baya ma ganinta to malamai suna bada misali da farkon halittan ka Allah ya yi shi ne abin nan bi latafatihi misali lokacin da aka halicci jinjiri aka sa shi a mahaifa wanda alkur'ani ya gaya mana fi zulumatin salasin duhu uku kaga ba mutum magana haske to wannan a duhun fa Allah ya gama kira ka duk inda kake jin kana da kyau da waye kiran nan an yi shi ne a duhu duhun ma guda uku in ji Allah amma wannan duhun bai hana Allah ya ga inda ya dace ya gyara maka kira bai hana Allah ya gani saboda haka Allah ya tsaga ma idanu ya fitar da hanci ya fitar da hannuwa da kafafu duk a duhu ni'imar da duk kake gani na halittan kan nan a duhu guda uku Allah ya yi to maganan Ibnul Qayyim Jauziyya kenan yake cewa ai abinda ake sa ake kiran Allah al-latifu yace idraku asrarul umuri bi khibratin saboda Allah ya san sirrin al'amura yana da kwarewar komai zahirinsa da batini saboda haka babu duhu da zai hana Allah cimma manufarsa illa dai shi dan adam ana yi yana cikin gafalta sai malamai suka ce to lokacin da Allah ya halice kana jinjiri da kake zaune a cikin mahaifiya yanzu kaga kamar da muke duniya nan ai ba yadda za a ce baka samu zazzabi ba baka samu ciwon kai ba to shi jinjiri ba ya rashin lafiya ne to wallahi Allah ya ɗauke jinyarsa duk da ka jin mata na cewa za a je rigakafi za a je awu za a wannan da wanda ta je da wanda ba ta je ba tsaron baya hannun likita yana wurin Allah babu mai tsare jinjiri a ciki in ban da Allah babu shi saboda haka tsaron jinjirin yana wurin Allah wannan jinjiri yana jin daɗin zama saboda haka har ma akan ce wai likitoci sukan ga lokacin da yake dariya misali idan an yi sakanin zaka ga har ma dariya yake yaro yana cikin mahaifa yana dariya to da waye ke wasa da waye ke wasa kaga ba da kai bane amma Allah ya bashi dadin zaman Allah ya sauwake mar ta inda yake more rayuwarsa to wannan kenan sannan kuma Zainab bashi abinci dan in ba abinci yaron zai mutu ai to kuma kaga Allah ya tsaga mar baki ya tsaga mar hanci ya bashi kunnuwa amma da yake lokacin aikin su bai yi ba sai Allah ya kyale su sai ya fitar da abincin ta hanyar cibiyarsa ya hada jikinsa da uwar ta cibiya ta nan yake samun abin da zai ci gurgurdan abin da yake bukatar sa kuma ita uwar ba za ta iya bashi fiye da kima ba bare yayi amai saboda control din baya gurin ta yana gurin Allah kaga waɗannan ni'imomi ne da ba ma ganin su kuma dan adam ya gafalta inji ibnul qayyim jawziya ba kama tunanin su gaba daya saboda haka kai dai kawai kana duba ni'imar zahiri ba ka duba ni'imar batini saboda haka sai Allah ya fara da me bayani akan ni'imar batini kafin ya bayyana maka ni'ima ta zahiri shi yasa yace yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul aziz kaga sai da ya bayyana ni'ima ta batini to Allah yana ba mu jinjiri abinci a boye ana nan ya riga ya baka kunne ya baka ido ya baka ji yanzu ka duba Allah ya maka kyautan abu tun baka iso inda zai yi amfani ba ya baka ido lokacin ido ma ba zai amfani ba ya baka kunne a lokacin da kunne ba shi da amfani ya baka hanci a lokacin da hancin ba shi da amfani amma don Allah ya gwada maka akwai Allah akwai Allah ai baka zo duniya ba aka ma hanci ashe wanda ya maka hanci ya san inda zaka kafin ka zo kuma ya tara iska saboda ka ana haihuwarka kana sheka da ka bude hanci sai iska ya shiga ana haihuwarka da ka bude ido sai haske ya shiga ana haihuwarka kunne sai fara aiki shin wanda yake da tunani ya ce babu Allah wanda ya maka abun fa yayi maka shi tun baka zo duniya ba wannan shi ake nufi da al-latafa saboda haka Allah ya shirya maka zaman duniyan tun baka ma zo ba domin inda ka zo duniya babu hanci kuma gashi mutanen duniya suna sheƙan numfashi kaga mutun ya shiga bala'i mutun ya shiga bala'i to amma sai Allah ya ma hancin kafin ma ka zo duniya ya maka idanu kafin ma ka zo duniya ya baka kunnuwa kafin ma ka zo duniya to kafin ma haka din sai Allah tabaraka wataala lokacin da zaka fito sai tattara wani ilimi na ilhama sai ya zuba ma jinjirin wannan ilimi na ilhama saboda ya taimaka ma jinjirin baya bukatan karantarwan dan adam baya bukatan ai in aka ce bako ya zo gari ya kamata a karantar da shi abubuwan da ke faruwa in jinjiri ya zo duniya sai a ce to anan duniyar fa sai an ci abinci kuma abincin nan da baki ake ci sai an bude a sa a tauna kaga duk sai an koya mar ko amma Allah ya ce kar wani ya koya mishi da Allah ya tai sai ya dura ilimin ilhama a kwakwalwarsa jinjirin yana fitowa sai Allah ya ce ka tsala ihu sai ya kama kuka kuma duk sa'ilin da abin da zai iya cutar da shi ya taba shi to zai kuka kaga alamar da zai karantar da mu yana da bukatun kulawa ana daukan nono aka sa a bakin sa Allah ya ce dama da an saka tsotsa saboda ka ana saka mai nono sai kaga ya kama tsotsa sai shiru ya sanya tsotsa waye koya mishi wallahi in aka ce zaka kirga ni'imar da Allah ya ma a boye to babu shakka ba zaka taba iyawa ba har abada ba zaka taba iyawa ba wannan shine abinda Allah ya tsara kuma malamai suka ce karka dauka ma daga wannan lokaci Allah ya barka a'a da ya tashi fitowa Allah bai bashi hakura ba me yasa kai tunani saboda me latafatullah tabaraka wa ta'ala da jinjirin nan yazo da hakuri 32 da uwarsa ta shiga saboda cizon ta zai ringa yi amma Allah sai ya hana shi hakuri a lokacin tunda tana taimakon ka to kai karka cuce ta amma yau da gobe sai ana bashi hakuran daidai bukatan jikinsa har dai ya kai lokacin da za a bashi turmi saboda ya kai ya tauna kashi to haka Allah yake bi da rayuwar dan adam stage by stage kowane stage akwai ni'imar da yake saukan madan adam wanda bai saukar da shi a da ba haka yake gudanar da rayuwarta har ka gama duniya har dan adam ya ba duniya saboda haka sai Allah yace Allahu latifun ai bai ce yayi ya gama ba Allah mai tausasawa ne da'iman ga bayinsa sai Allah yace yarzuqu man yasha Allah yana azurta wanda ya so wa huwa alqawi Allah mai karfi ne alazizu Allah magwaye ne to mai Allah yace mana a gaba
man kana yuridu haratha lakhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu haratha dunyanutihi minha وما له في الآخرة من نصيب
من كان يريد حرث الآخرة وانده يكسن چه بقات السئيطة چه ربون لاهرة إذاك چه الحرث السواب ربون لاهرة فهي متمن ده بقات السئيطة يسام لاهرة تو إذن بقات ركسام لاهرة نين الله يچه نزد له في حرثه za mu yi markari a rabon nasa don haka yasa duk sa'ilin da zaka yi aiki kai niyyar lahira ka daina ma niyyar duniya idan kai niyyar lahira sai Allah ya baka duniya da lahira ka ji himar Allah wato Allah yana duba zukatan mu ai ya sani saboda haka idan niyyarka ka samu duniya ne Allah ya sani idan lahira ne Allah ya sani man kana yuridu harsal akhira wanda ya kasance yana nufin ya samu rabo na lahira nazid lahu fi harsihi za mu yi masa ƙari ga rabon da zai samu wa man kana yuridu harsad dunya wanda ya kasance yana nufin ya samu rabon duniya nutihi min hamiz za mu bashi a duniya to kaga ai duniya da lahira dunna Allah ne wa inna lana lal akhirata wal ula lahiran da ta farko dunnamu ne saboda kaga tsarin da Allah yayi kuma kaga wannan tsari ba za a canza shi ba Allah yana gaya mana tsarin sa an riga an gama tsarin Allah shine idan kana son idan kai aiki saboda ka samu lahira to Allah zai baka duniya da lahira kuma abinda zai baka a lahiran yafi aikin ka idan kana son duniya kadai Allah zai baka duniya to kuma in ka lura ba musulmi kadai ba har da kafirai saboda haka zaka ga kafiri yana tsafi yana ganin biyan bukata karka dauka wai tsafin ne ya bashi Allah ne ya bayar ya biya mar bukatan tunda bukatar sa duniya ce sai ya biya mishi inda a ce tsafi bai ci da matsafi bai ci gaba da yin tsafi ba saboda haka duk wanda kaga yana tsafi yana ganin yana ci ne amma kuma fa idan mutun ya zama niyyarsa duniya ce kadai mai Allah ya ce wa ma lahu fil akhirati min nasib shi fa wannan ba shi da wani rabo a lahira Allah ka tsare mu to kar ka dauka wannan ya shafi kafirai ne kadai wallahi wannan in ka dubi tafsirai kan misali tafsirin al-Imam Shawkani shine Fathul Qadir yana juz'i na farko shafin 652 yace al-ayatu waridatun fin nasi alal umumi wannan ayat ta zo ne ta game mutane karkab sai ya ce kafirihim wa muslimihim da kafiri da musulmi saboda karka dauka kafiri kadai yake fada har da musulmi duk mutumin da zai yi aiki saboda ya samu duniya to kare ya tsammanin a lahira yana da rabo ba zai yi ba kuma wallahi wannan shine abinda al-Imam al-Qurtubi ya fada in ka duba tafsirin sa al-Imam al-Qurtubi ya ce zahaba aksarul ulama'i ila anna hadhihi al-aya mutlaqa galibin malaman tafsiri sun tabbatar wannan ayar tana magana ne akan kowa da musulmi da kafiri in dai kana son ka samu lahira to kai niyyar lahira kullum in ko kai niyyar duniya kake so ka samu aiki Allah bai ce ba zai baka ba amma dai kar ka yi tsammanin a lahira kana da lada babu shi kuma annabi ya fassara babu shakka akwai hadisi da aka samu daga manzon Allah na daya hadisin Ubayy bin Ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila minhum amal al-akhirati lid-dunya to Allah ka fahimci wannan larabci na manzon Allah man amila minhum amalan man amila minhum amal al-akhirati wanda yayi aikin da ake yin sa na lahira lid-dunya don ya samu duniya lam yakul lahu fil akhirati nasibun manzon Allah yace ba shi da rabo a lahira wannan annabi ne da kansa ya faɗa babu wanda ya isa ya canza wannan magana yanzu misali idan ana tilawar alqur'ani don me ake tilawa ibada ce ta lahira ko ba haka bane to zaka samu wani zai hacci ne ke yake in kana so ma sauka 10,000 ne to idan ya sauka sai aka ba shi 10,000 wannan saukar don me aka yi ta to kada yi tsammanin a lahira idan ana rubuta ladan wanda ya sauke alqur'ani za a kira shi kar ba yi tunani saboda aikin lahira ya yi shi don duniya kuma Allah ya ba shi 10,000 ka ga magana ta kare ko ai shi ne abin da Allah ya ce man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha za mu bashi akwai wanda ma yake cewa to kaga abu akwai abin da ma musulunci ya halatta babu shakka an halatta don akwai abin da shari'a ta halatta kamar misali mutum ne yana da mahaifi ya manyanta ba zai iya tafiya umra ba ba zai iya zuwa aikin hajji ba saboda haka shari'a ta yarda a nemi lafiyayye a yi tsada da shi ya je ya yi hajji a madadin wannan tsohon halal ne to kai ka taɓa zuwa aikin hajji domin sharaɗin wannan ibadar kenan wani ba zai yi ma wani hajji ba wani ba zai yi ma wani umra ba sai fa idan shi ya taɓa yi saboda haka sai ka ce ka yadda za ka je ka yi wannan hajji sai aka ce to za mu baka 5,000,000 sai ka karɓi 5,000,000 ka soke aka hau jirgi aka je aka yi aikin hajji an gama sai a lahira ana kirga hajjin mutane sai ka ce akwai wanda na je na yi mawani a ce ta aiwa na kai ma yaya kuma za ka zo nan kana neman lada ka yi an biya ka kaga wanda ma Allah ya halatta kenan bare abin da ya zama to bid'a ne Allah ya samu gadi da wannan hadisi na Ubay ibn Ka'ab yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2825 akwai riwayar al-Imam Bahiqi da annabi yake cewa faman amila minhum amalan bi amalil akhirati lid-dunya falaysa lahu fil akhirati min nasibi duk wani aikin da ake yi a samu lahira idan mutun yayi shi dan ya samu duniya to ba shi da rabo a lahira alal misali ana tona kabari saboda a samu lada babu shakka kuma halal ne kamar da shi ya zama sana'a ka ka tona a biya ka amma idan ka tona aka biya ka idan aka tashi a lahira sai ka ce to ina lada wuni nake in kwana a makabarta ina ta tona ramukan mutane ba ana baka kuɗi ba a kaga an gama to amma wanda ya tona kabarin domin Allah to kaga shi zai samu ladarsa a ranar tashin kiyama saboda haka yasa Ibn Usaymin yake gargadin mu a littafin tafsirin sa in ka dubi tafsirin wannan ayan yana juz'i na 13 shafin 514 yace man arada al-akhirah hal tafutuhu ad-dunya idan kai niyyar lahira kadai fa kamar misali kai niyyar ibada kai niyyar tilawar alqur'ani saboda lahira za kai karatun alqur'ani saboda lahira za kai abubuwan addini saboda lahira kurum babu niyyar duniya sam to koda ba kai niyyar duniya ba Allah ya ce zai baka duniya to ka ji ribar ta in ba kai niyyar duniya ba sai Allah ya baka lahira da duniya in kai niyyar duniya sai Allah ya hana ka lahira in kai niyyar lahira sai Allah ya baka duniya da lahira Allah ka ba mu mai kyau duniya da kiyama sai ya ce am lahum shuraka
wa shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah walaula kalimatul fasli laqdiya bainahum وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Allah ya ce amlahum shuraka ko dai suna da abokan shirka ne suna da abokai da ke musu shirka shara'u lahum min ad-din wadanda suke tsara musu ibada ta addini ma lam ya'zam bihi Allah wanda Allah bai yi izini da shi ba wannan aya da ka gani babu wata aya kamar ta a Qur'ani tsarin ta daban ne babu shakka akwai ayoyin da suka zo da bayani mai kamanta amma tsawatarwanta a fili yake wannan aya duk wani malami da zai magana akan bid'a to wallahi da wuya ya gama bai kawo maka wannan aya ba shine yake nuna maka hadarin bid'a ga rayuwar musulmi Allah ka raba mu da ita Allah ya kira wanda zai tsara ibada ma wani Allah ya kira shi mushriki duk wanda zai tsara ibada idan zaka tsara ma wani ibada to babu shakka ka zama mushriki sai fa idan kana da izinin Allah waye yake da izinin Allah annabawa ne inda zamu zauna muna karanta ayoyi wadanda Allah yayi ma annabawa izini wallahi suna da yawa saboda haka zaka ga annabi ya ce ku yi kaza ku bar kaza da izinin Allah ne saboda haka akwai wani ilimi na musamman da Allah ya ba su yanzu idan wani malami ya kama tsara maka al'amari kai kaza ka bar kaza kaga ba shi da izinin Allah shi yasa da Allah ya magana akan shirka ne sai ce idan babu izinin Allah don haka sai mu mai da hankali wallahi mu mai da hankali musamman malamai domin sai ka koma ka zama mushriki baka ma sani ba kai kana ganin kana koya wa mutane addini baka san shirka kake daura mutane akai ba ta yaya saboda hadarin kirkiro wata doka a Islam ka tsara wa mutane ibada a Islam ba karamin laifi bane kaga dai Allah ya kira shi shirka bayan ya kira shirka ya nuna mana tsananin fushin shi yaya tsananin fushin Allah yake yace walaula kalimatul fasli Allah yace in ba don alƙawari na jinkiri gare ku ba in ba don Allah yayi alƙawari zai jinkirta azaba ga mai laifi daga kan annabi Muhammad ba sai an je lahira kafin za a mishi yace laqudiyal amru bainahum da an gama hukunci da a lokacin da malami yake tsara wata ibada nan take Allah zai halaka shi saboda ba aikinsa bane wa yake da ikon tsara ibada Allah ne kadai banda Allah babu kowa saboda haka wannan ke nuna cewa bid'a tana da hadarin gaske kuma in ka dubi karshen ayan sai Allah ya ce kaga da farko ya ce mai bid'a mushriki ne na biyu Allah yana fushi da shi mai tsanani in ba don alƙawarin jinkirin azaba ba da lokacin da kake bid'a Allah zai halaka ka kaga na biyu na uku fa Allah ya ce azzalimi ne wa inna adh-dhalimina lahum azabun alim azzalimai suna da azaba mai radadi me yasa aka kira mai bid'a azzalimi ne saboda ya shiga gonar Allah babu wanda ya isa ya ce ayi ko a bari sai Allah babu shi wajibi ne musulmi ya sani da wannan saboda haka a littafin al-i'tisam na al-imam Shatibi a juzi na farko shafi na 50 al-imam Shatibi ya ce innal mubtadi'a qad nazzala nafsahu manzilatal mudahi li shari'i li'anna shari'a wada'a shara'i'a wa alzama al-khalqa al-jariya ala sunaniha yace idan aka samu malami yana tsara wa mutane ibada yana tsara wa mutane addini yace da ya so da yaki ya aje kansa daidai da Allah da malamin nan ya so da yaki ya aje kansa ne daidai da Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa yace li anna shari'a wa da'a shara'i waye tsara mana Islam Allah ne salla azumi zakka duk wannan tsarin Allah shi yayi sai aka samu kai ma ka taho kana wani tsari ga mutane ku yi kaza ku bar kaza kaga da kai da Allah kun zan daraja guda Allah ka tsare mu wa sar huwa al munfarid bi zalika li annahu hakama bayna al khalq fi ma kanu fihi yaqtalifun to shine Allah yake tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku a cikin ayan nan kuma abinda zai gwada maka cewar bid'a tana da hadari shine Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul qasas aya ta 50 yace fa in lam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum, don haka baka raba mai bid'a da bin son rai, abinda ransa ya nuna mar yana da kyau sai ce eh mai kyau ne, abinda zuciyarsa ta nuna mar babu kyau sai ce mara kyau ne, illa iyaka hujjan. Sai Allah yace wa man adallu mimman ittaba'a hawahu, akwai batacce fiye da wanda yake bin son rai, ai zuciya bata nuna maka gaskiya, bi ghairi hudan min Allah, in babu shiriyar Allah zuciya tana nuna maka bata ne, domin abin da yasa ai kafirai suka ki yadda da manzon Allah kenan. Ya za a yi iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu da kakannin kakanninmu a ce ba su da hankali, yanzu an haifi yaro da ya fi su hankali, kaga zuciya kenan. To zuciya za ta fara sama tunanin shirme, don haka in babu shiriya tunanin ɗan adam bata yake kai shi. Shi yasa Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, misali kawai shi ne wanda har yanzu mutane suna yi. Mun sha ba da misali game da wannan ayar, misalinsa wanda a yanzu har ana yi, wato shi ne tsara wirdi. Za ka gani har yanzu akwai malaman da suke rubuta wirdi ga mutane, za a tsara maka ibada da ta dace da kai, don haka ko kuma a rubuta maka addu'a a gaya maka lakaninsa, za a baka wannan zikiri a ce za ka ringa yinsa, don akwai wanda zai taho yana neman kuɗi. To kaga ai mun karanta Allahu latifun bi ibadihi ko, to ban san yawan malaman da ke ba da lakanin arziki da ayan nan ba. Wannan aya saboda haka za a ce kaga wannan ayan Allahu latifun bi ibadihi, ka je kai ta karantawa sai ka karanta sau 110,000 kana kaiwa 110,000 za ka yi kuɗi. To shi malamin da ya faɗo wannan ya ɗauki abubuwa guda uku, na ɗaya mushriki ne, na biyu ɗan bid'a ne, na uku azzalimi ne. Wa ya faɗa ayan nan da muka karanta? Abubuwa guda uku sun haɗu a kansa. Dalili kuwa ba ka da ikon ka ce a yi, waye ba ka izini? Allah ya karanta mana aya ta Alƙur'ani, Allah bai ce mu maimaita wannan ayan ba ko? Allah bai ce mu ringa maimaita ayan don mu yi arziki ba. Ba za ka taɓa gani ba kuma ba za ka taɓa jin bayanin manzon Allah ba. Bayani Allah yake mana game da shi kansa da irin ni'imar da ya mana. To saboda haka sai wani malami ya ce wannan shine lakanin arziki, ka je kai sau 110,000. Da ya sanya adadi 100,000 ya aje kansa daidai da Allah, saboda Allah ke da ikon ya ba da adadi. Saboda haka Allah ya ce ku yi azahar raka'a hudu, la'asar raka'a hudu, magariba raka'a uku, isha'i raka'a hudu, sallar asuba raka'a biyu. Waye isa ya tsara wannan in banda Allah? To idan kai ka ce za a karanta abu kaza sau kaza, to ka daidaita kanka da Allah. Shi ko Allah duk adadin da ya faɗa akwai hikima. Kai kuma da ka ce idan an kai 110,000 me hikimarka? Me sirrin? In kana nufin sai an kai wannan adadi za a samu arziki, ya aka yi ka sani? Kaga an yi ma Allah ƙarya. Saboda haka yasa malamai suke gargaɗinmu, wannan za ka gan shi ƙarara, ya zo a fatawar lajina mujallar na 21 shafi na 53. Malaman sunna, Allah ya musu rahama, gargaɗin da suke mana wannan a rubuce: al-aslu fil azkari wal ibadati at-tawqifu, asali duk wani zikiri, duk wata addu'a, duk wata ibada Allah ya bar wa kansa tsarawa da shi da manzon Allah. Duk wani zikiri, duk wata ibada, duk wata addu'a, wallahi aikin Allah ne yayi, sai kuma Annabi Muhammad. Saboda haka ba mutumin da ya isa ya tsara zikiri ga wani, babu shi. Baka isa ba, in kuwa kayi to Allah ya faɗi matsayinka a wannan aya. Wannan gashi na a fili ƙarara, ai tambaya Allah ya yi ko? Kuma in ka karanta ayan za ka gani. Saboda haka wa Allah ya ubada Allah illa bima shara'a, abinda ya sa Allah ya aiko Annabi Muhammad kenan. Saboda Allah yana da zaɓinsa, yana da zaɓin sa, yana so a yi sallah, sallan ga yadda ake so a yi ta, ga adadin raka'o'i, ga yadda za a yi zikiri, ga yadda za a yi hajji, ga yadda za a yi zakka, ga yadda za a fitar azumi, ga yadda za a yi, sai ya turo Annabi Muhammad. to idan wani yana da damar ya ringa tsara wa mutane ibada to kaga aiko manzon Allah bashi da ma'ana ba ma'anar aiko annabi Muhammad saboda haka sai malamai suka ce mun gane abubuwa guda hudu ne na daya at-taqyidu bi waqtin duk wani wanda zai ce ma kai a lokaci kaza idan yace ka je kai kaza a lokaci kaza to da ya fada ka san wannan mutum mushriki ne azzalimi ne mai bid'a ne to idan bai gaya maka hujjarsa ta hadisin manzon Allah ba saboda akwai wanda zai ce maka wannan zikirin da zan baka ba za ka yi shi ba sai ka kwanta wanda zai ce masa wannan zikirin da zan baka ba za ka yi shi ba sai wallahi satin da ya wuce wallahi lazim wani ke min tambaya wani ya bashi wurdi ya tafi kogi ya zauna a rafi tsirara akan yashi da karfe 3 dare banda halakakke kuma ya yadda to amma da yake akwai ragowar imani shi yasa yayi tunanin bare min tambaya ka dubi halaka ka tafi rafi da daddare kuma tsirara ka zauna a yashi karfe 3 dare ba mamaki ma ruwa ya kawo tafi da kai to duk wanda zai ce kai kaza a lokaci kaza da ya fada ka nemi istighfarin Allah dan wallahi ka bar layi na biyu ko ya ce kai sau kaza kuma wannan shine musibar da muke ciki a yau hatta wadanda ke korafin suna tare da sunna wanda zai ce ma ka je kai kaza sau kaza waye baka damar bayyana adadi ya akai ka san in an yi wannan adadin za a cimma biyan bukata yanka adadi aikin Allah ne na uku ayyana waje nan ma aikin Allah ne yanzu kaga wannan kafiri da yace wannan mutumin ya tafi rafi wato wannan zikirin ba za a yi shi ba sai a rafi kuma tsirara sannan a kanya shi to kaga wannan yana kaman korafin ya san wani gaibu saboda haka yasa wannan mutumin ba a danganta shi ga Islam kafiri ne babu ko shakka sannan kaifiya duk wanda zai ce maka kar kai kaza sai ka hada da kaza in ba za a hada da kaza ba to a bari dan akwai wanda ma zai baka addu'a ya ce amma in ka gama dole sai an yanka rago me ya gama addu'a da rago addu'a da Allah yace ud'uni astajib lakum ku kira ni in amsa shi kuma yace sai an hada da rago to kaga ragon miyan gidan malam ne ce la yajuzu lana an naltazima fihi haramun ne ga musulmi abubuwa guda hudu din nan duk abinda aka ce ma ga lokaci ga adadi ga wuri ga yanda za a yi abubuwa guda hudu nan da malami ya fada hankalinka ya dawo jikinka wallahi ka ta san mabarin tafarkin manzon Allah Allah ka tsare mu saboda kai sa Ibn al-Qayyim Jauziyya yake nuna mana hadarin mu yi tunanin wai za mu iya gyara musulunci yace wannan ba karamin kuskure bane koko mu yi tunanin za mu iya haɓaka musulunci da iliminmu saboda haka za mu ƙirƙiro wani abin da babu shi a zamanin manzon Allah kuma wai musulunci amfana da shi farkon littafin ilamul muwaqqi'in a farkon littafin ya yi magana a kai kuma da ya ci gaba yana mujallar na hudu shafi na 375 sai ya zo ya yi babi musamman sunan babin kamalu shari'a sunan babin kenan kamalu shari'a wato shari'a ta riga ta cika shari'a ta kammala to idan ko shari'a ta kammala ai kaga kenan babu abinda wani zai iya karawa don haka yasa mu yana da kyau mu gane me ake nufi da al-yawma akmaltu lakum dinakum idan aka ce an gama addini babu wani gibi da ya rage wanda wani zai iya bada gudunmawa babu shi musulunci nan da ka gani Allah ke gudanar da al'amarinsa shi kadai sai ya ce wa hadhal aslu min ahammil usuli wa anfa'iha mutun ya yadda cewar Allah ya riga ya gama komai na addinin musulunci yana daga cikin mafi muhimmancin ilimi wanda ya kamata a samu ga musulmi sai ya ce wa huwa mabniyun ala harfin wahidin wannan an gina shi ne akan kalma daya umumu risalatihi bin nisbati ila kulli ma yahtaju ilaihi al-ibad wato ba za ka tabbata musulmi ba sai ka yadda cewar manzon Allah saƙon da ya zo da shi ya game duk buƙatar ɗan adam in dai bukatar dan adam akan addini ne manzon Allah ya game shi baka tabbata musulmi ba sai ka yadda da wannan zuciyarka ta kudurta cewa sakon nan da manzon Allah ya zo da shi cikakke ne saboda haka baya bukatar gyara baya bukatar a samu wani malami daga baya wanda zai zo ya warware mushkiloli ko kuwa dama annabi ya bar wani abu a daure saboda haka shi zai bude shi babu wannan kafin ma ka tabbata musulmi sai ka yarda cewa manzancin annabi Muhammad ya game bayi ya game maslaha ta bayi gaba daya fi ma'arifihim wa ulumihim wa a'malihim da ayyukan da muke bukatar mu yi ma Allah ilimin da ya kamata mu sani game da addini duk wani abu da ya shafi shari'a annabi ya zo da shi saboda haka annabi bai bar duniya ba sai da ya gama wa annahu lam yuhwij ummatahu ila ahadin manzon Allah kafin ya rasu bai bar al'ummarsa suna bukatar taimakon wani ba bai bari ba saboda haka yasa ma yana daga cikin abin da malamai suke cewa hikimar da ta sa manzon Allah bai bar wasiya ta kalma ba dan ya nuna maka inda ya bar wani yace na bar muku wani to wannan yana iya hawa gurbin manzon Allah sai manzon Allah ya ki fada ya bar duniya bai ce komai ba ya nuna maka babu wanda zai hau gurbin annabi Muhammad babu shi tunda manzon Allah ya rasu duk abin da muke bukata ya karantar da mu saboda ka ba ma bukatar kowa yace hataju ilaihi al-ibad ibnu qayyim juzayya yace wai abin da yan adam ke bukata a ce annabi ya bar mu muna da bukatar shi a wajen wani ila man yuballighuhum anhu ma jaa bihi ana bukatar a samu malami wanda zai isar da ilimin da annabi ya zo da shi ga al'ummar manzon Allah yace wallahi babu wa umumun bin nisbati ila kulli ma yataju ilaihi saboda haka duk abin da dan adam yake bukata yace fi usulid dini wa furu'ihi abin da ya shafi ilimin tauhidi da abin da ya shafi ilimin fiqhu yace fari salatuhu kafiyatun shafiyatun ammatun sakon da annabi ya zo da shi ya isar ya gamsar kuma ya game komai saboda haka yake cewa la tuhwij ila siwaha al'umma ba ta bukatar wani ilimi wanda annabi bai zo da shi ba indai game da Allah ne wala yatimmul imanu bihi illa bi isbati umumi risalatihi fi haza wa haza ba zai yiwu ka ce kai musulmi ne ka yarda da manzancin annabi Muhammad ba wallahi sai ka yarda da wannan ka'ida sai ka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba kafin annabi ya tafi ya karantar da mu ibnu qayyim juzayya yace qad tufiya rasulullah wa qad allamahum kulla shay'in hatta adaba takhalli kafin manzon Allah ya bar duniya sai da ya karantar da musulmai duk wani ilimi har yanda dan adam zai biya bukatarsa yanda zaka yi fitsari da yanda zaka yi bahaya yanda dan adam zai yi fitsari da yanda dan adam zai yi bahaya da yanda zai yi tsarki kaga in aka ce an koya wa mutum ma tsarki kawai kai ka sani babu wani ilimin da ya rage saboda haka sai ya ce to ba nan ba kawai ba adabal jima'i hatta yanda dan adam zai yi jima'i sai da manzon Allah ya karantar wan naumi yanda dan adam zai yi bacci wal qiyami yanda dan adam zai tashi yana filfilu wal qu'udi tsayuwar sallah da zaman sallah wal akli da cin abinci yanda kamata a ci was sharabi da abin sha yace war rukubi da yanda za a hau abin hawa wan nuzuli da yanda ya kamata a sauka daga kan abin hawa was safari yanda za a yi tafiya wal iqamati yanda ya kamata mutane su zauna a gari yace was samti da yanda ya kamata mutum ya sabar ma kansa rayuwar shuru bil kalami da kuma inda yake cancantar mutum ya yi magana wal uzla da inda ya cancanta mutum ya kaurace wa mutane yace wal hulda da inda ya kamata a ce kana hulda da mutane wal gina da yanda ake amfani da wadata yace wal faqri da inda ake kulawa da talauci wa sihhati da lafiya wal maradi da rashin lafiya wa jami'i ahkamil hayati duk wani hukuncin da ya shafi rayuwa wal mauti da na mutuwa yace hatta ilimin ma da yafi karfin mu ibnu qayyim juzayya yace ilimin da yafi karfin mu wanda har abada ba za mu same shi ba ya akai har abada ba za ka samu ba domin annabi ke gaya mana al'arshin Allah har ka bar duniya ba za ka ga al'arshi ba amma annabi yana gaya mana ga al'arshi ga yanda take ga masu daukanta ga yanda za ta kasance a kiyama manzo Allah ya mana bayani da al-kursiyu annabi ya gaya mana mala'iku ba ma ganin su aljanu ba ma ganin su annaru wal janna ya gaya mana wuta da aljanna da yan wuta da yan aljanna wa yawmal qiyama duk wani ilimi in dai ya shafi addini wallahi babu abin da manzon Allah ya rike saboda ka ce wai daga baya za a samu wanda zai gaya maka wani lakani saboda ka zaka jana cewa ai ga wani malami ya san sirrin Fatiha daga wurin Iblis ko to sirrin Fatiha indai daga manzon Allah ne ai ba sirri saboda manzon Allah ya karantar a bayyane muna da hadisai ratata game da ilimin Fatiha amma ce ya san sirrin Fatiha to boka ne ba magana sirrin Fatiha bane yana so ya raba ka da Allah ne kuru sai Ibn al-Qayyim to ya ce wa bil jumla adun qule faja'ahum bi khairid dunya wal akhirati bi rummatihi adun qule Ibn al-Qayyim to ya ce a takaice in dai alkhairin duniya da lahira in ka ce kana neman sa a wajen wani wanda ba manzon Allah ba wallahi kai aikin banza dan Allah ya san da duk wani malami amma bai aiko shi ba ya aikowa annabi Muhammad saboda kai Allah yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu in dai za ku bi manzon Allah za ku shiri amma idan ka ce za ka bi malami ya dinga tsara maka yadda za ka yi yace lam yuhawwijhumullahu ila ahadin siwahu duk alqur'ani babu inda Allah ya dora al'umma ga wani in banda manzon Allah saboda ka za a ce ati'ullaha ati'ur rasula shikenan ati'u ya kare na gaba sai aka ce wa ulil amri babu ati'u saboda ka babu kamar manzon Allah ana biyayya ga shugabanni ne idan sun yi umarnin da ya dace da umarnin Allah da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka babu ko shakka duk mutumin da zai tsara ma mutane wani abu da za su aikata a matsayin ibada yana gamuwa da abubuwa guda uku na daya Allah ya tabbatar mai shirka ne am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah na biyu Allah ya tabbatar yana tsananin fushi da mai yin haka saboda kai sa yace in ba dan yayi alƙawarin jinkirin azaba ba daga lokacin da wani yake tsara ibada ma wani nan take Allah zai halaka shi amma Allah ya yi alƙawari zai jinkirta a ƙarshe fa Allah ya tabbatar azzalimi ne to meye za makomar azzalumai
tara azzalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير
تونكم الله يهدى الظالمين قبعد دا ما هيكم الله يركي نصب دا هكم تأظالمين to kaga wanda ya bid'a shi kuma ya cuci Allah ne to Allah ya hada azzalumai gaba da yansu Allah ka saba ma ciki da wanda zai cuci Allah hakkin sa na addini da wanda zai cuci bayin Allah ya kwace musu dukiya da wanda zai halaka su duk wani azzalumi Allah ya ce tara zalimina mushfiqina mimma kasabu zaka ga azzalumai suna tsananin tsoro dalilin me saboda abin da suka aikata saboda ka in ka lura azzalimi bai ji tsoron Allah ba a duniya domin da ya ji tsoron Allah da bai zalunci ba bai ji tsoron Allah ba a duniya saboda ka in zai kashe mutum baya ma shakka gani yake ma abin daɗi ne sai ya kashe ya kwace dukiya ya wulakanta ya yi fyaɗe ai kaga bai ji tsoron Allah ba ko to shi ya sa a lahira ya samu tsoron da babu kamarsa Allah bai kira shi al-khawfu bai ce al-ishfaqu tara zalimina mushfiqin zaka ga azzalumai masu tsananin tsoro to wannan ya dace da hadisin manzon Allah saboda haka mu sabar mu kanmu wannan hadisin ya kamata mu haddace shi mu rika tuna shi har ranar da zamu bar duniya me ya hadisin wallahi hadisin yana da fa'ida manzon Allah yace Allah da kansa yayi rantsuwa kaga alhadisul qudusi kenan Allah yace wa izzati na rantse da buwaya na la ajma'u ala abdi khawfaini bazan hada tsoro biyu ga dan adam ba sai da Allah ya rantse Allah bazai hada tsoro biyu ga dan adam ba wala ajma'u lahu amanaini ko bazan hada kwanciyar hankali biyu ga dan adam ba Allah bazai hada maka tsoro biyu ba Allah bazai hada maka kwanciyar hankali biyu ba saboda haka fa in aminani fi dunya idan ya sake da ni ya saki jiki da ni bai ji tsoro na ba a duniya akhaftuhu yawmal qiyamah to a ranar tashin kiyama dan ba shi tsoro dan haka duk wanda bai ji tsoron Allah ba a duniya ya zauna da jira zai ji tsoron Allah a lahira kaga kenan ya kamata mu sabar makawunan mu tsoron Allah daga nan Allah ya ce wa idza khafani fi dunya idan dan adam ya ji tsoro na a duniya ammantuhu yawmal qiyamah a kiyama kuma sai in bashi amana to dama amfanin tsoron Allah kenan me ya hana ka kasace dukiyar wani tsoron Allah me ya hana ka yi zina tsoron Allah me ya hana ka yi shaɗe tsoron Allah me ya hana ka kashe mutane ka yi kwace tsoron Allah ko to kaga in ka ji tsoron Allah a duniya a lahira sai ka tashi lafiya lafiya amma idan ka nuna babu Allah saboda ka karfinka zai baka ka iya rikon bindiga ko ka san yadda za a samu babba saboda ka za ka iya hallaka kowa saboda ka ji daɗin duniya kaga kenan ka saki jiki game da Allah a duniya kana ganin Allah bai ganin ka sai Allah ya ce to ka jira haduwar mu a lahira za ka ji tsoro to abinda Allah ya fassara mana anan kenan ya ce tara zalimina mushfiqina za ka ga azzalumai suna tsoro menene tsoron min ma kasabu saboda abinda suka aikata to amma tsoron nasu zai amfani ne tsoron azzalimi a lahira ba zai amfani ba shi yasa sai Allah ya ce wa huwa waqi'un bihim wannan abin da suke tsoron babu makawa nazilun bihim la mahala sai ya same su saboda duk wanda ya zalunci sai an mai sakayya to kaga kenan tsoron da suke mabai da amfani wannan kamar da Allah ya kawo ne a suratul kafi aya ta 49 wa wudi alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi kaga sai ya dace da abinda Allah ya faɗa tara zalimina mushfiqina mimma kasabu zaka ga azalimai suna tsoro to shi tsoron mumini a duniya ya amfane shi tsoron mumini a duniya yana amfana sa saboda Allah ya ce innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون سي الله يجي مي كاغا دا الله يكيرغا سيبو فين باينسا سيبا تفركو يتشي سوران الله سبب دو سلكا دو أزمينكا دو وانا الخيرين دا زاكي إمبكا برسا بان الله با ibadar ka bata da tasiri saboda ka sai Allah ya fara da alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun sannan aka ce walladhina hum bi rabbihim yu'minun walladhina hum bi rabbihim la yushrikun sannan aka kawo ibada ashe kaga tsoron Allah shine farko tsoron Allah shike raba mutun da shirka tsoron Allah shike sa mutun ya dage ta wajen kusantar Allah tsoron Allah shi ke sa mutum in yayi alkhairi ya rika ganin ma alkhairin ba a karba ba to sai Allah ya ce walladhina amanu wa amilu salihati wadanda suka yi imani suka yi ayyuka ingantattu fi rawdatil jannat wadannan suna dausayin gidajen aljanna Allah ka sa mu ne kaga Allah yayi bayanin azzalumai sai ya ce to wadanda suka yi imani kuma Allah yana kai su dausayin gidajen aljanna wanda ita ce liyafa gare su lahum ma yasha'una inda rabbihim suna samun duk abin da suka so a wurin Allah sai Allah ya ce zalika huwa al-fadlul kabir wannan ita ce falala mai girma saboda ka kai kokari ka rabu da duniyar nan ba tare da ka tsara ma wani ibada ba illa ka karantar da shi abinda manzon Allah ya tsara. Kai kokari kaga cewa ka bar duniyar nan baka zalunci kowa ba, baka zalunci Allah ba, baka zalunci bayin Allah ba, sai Allah ya ce to makoma ita ce dausayin aljanna. Sai Allah ya dada tunatar da mu wannan ni'imar, me yace?
Zalikal ladhi yubashshiru Allahu 'ibadahu alladhina amanu wa 'amilus-salihat. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
يتي ذلك الذي يبشر الله عباده وأن البشرني الله يكيم باينسا البشرني سوداك مداجي مغتشي ور mun yi imani mun yi ayyuka masu kyau dan abinda Allah ke faɗa kenan alladina amanu wa amilu salihat imani da aiki na kwarai ba wai imani kadai ba aikin ka kuma ya zama mai kyau to Allah yana mana albishir alladina amanu wa amilu salihat sai Allah ya ce kul ka gaya wa mutanen makka la as'alukum alaihi ajran bana neman lada akan isar da manzancin annabi muhammad gare ku manzancin Allah gare ku Allah ke gaya ma annabi Muhammad bana ka gaya musu bana neman lada ku biya ni lada akan isar da manzancin Allah gare ku abinda kawai nake so da ku illal mawaddata fil qurba soyayya ta dangantaka na da ku soyayya ta dangantaka na da ku don a wannan ayar akwai kuskuren fassara da akai ana kuskuren fassara kwarai saboda haka yasa malamai suka yi ta matashiya akai Allah ya ce wa man yaktari hasanatan nazid lahu fiha husna Allah yana ƙara zaburar da mu yace duk wanda ya aikata mai kyau za mu ƙara mar lada akan aikin da yayi saboda haka yanzu misali inda zaka yi sallah daya kar ka dauka lada ɗaya za a baka nazid lahu za mu ƙara mar fiha husna mu ƙara masa kyawawan lada akai kai kayi daya sai a baka lada goma wani a bashi lada saba'in wani a ninka mar ninkin ba ninki inna allaha ghafurun shakur lallai Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan godiya ne akwai hadisin da Imam Bukhari ya kawo zaka gani a tafsirin wannan aya hadisin yana sahih Bukhari hadisin 4818 Sa'id ibn Jubair tabi'i yake ba mu labari ya karanta ayan nan a gaban Abdullah ibn Abbas yace su ila an kaulihi sai aka mar tambaya to ga abinda Allah ya ce annabi ya gaya wa mutanen makka ban nemi ku biya ni lada ba sai dai soyayya fil qurba me fassara nan ana tambaya sai shi tabi'in sai ya karambani kasa ana samun irin waɗannan malami yana zaune wani zai yi tambaya kafin malami ya bada amsa sai wani daga cikin makusantan malamin kawai ya bada amsa to abin da ya faru kenan abin da ya faru kenan wani yayi tambaya me ma'anar illal mawaddatu fil qurba Abdullah ibn Abbas kafin ya bada amsa sai Sa'id ibn Jubair yace illa an tawaddu zawi qurba Muhammadin ni ban nemi ku biya ni lada akan isar da sako ba sai dai ku so dangin manzon Allah ku so dangin annabi Muhammad wato iyaka ladar da zaka biya annabi shine ka so danginsa yana rufe baki sai Abdullahi ibn Abbas ya ce ajjalta kayi garaje da ka dan jinkirta malami ya faɗa da ka samu ilimi kayi garaje sai Abdullahi ibn Abbas ya ce masa ai wannan amsar da ka bayar inda a ce ma kayi tunani zaka gane ba ta yi ba da zaka gane innahu lam yakun batunun min quraish domin duk quraishawa babu tsatso guda illa li rasulillahi minhum qaraba face annabi yana da kusanci da dukkansu, saboda haka duk wata kabila ta Qurayshawa annabi yana da kusanci da ita. Saboda haka in ka ce ma'anan ayan ban nemi ku biya ni lada ba sai dai ku so dangina, ashe kenan son dangin annabi Muhammad ya zama ladar isar da sakon shi gare ka, ya nuna zaka so musulmi ka so kafiri. Saboda ai dangin annabi ba dukkansu ne suka musulunta ba, ko ba haka ba ne? Ba duka dangin bane suka musulunta. Yace to idan ka ce ai ladar annabi shine mu so danginsa, ai akwai dangin manzon Allah da sun mutu kafirai, to ya za a yi ka so kafiri? Shine sai Abdullahi bin Abbas ya ce ba haka ba ne. Ya ce masa abinda annabi sallallahu alaihi abinda Allah ya faɗa, lakin qala illa almawaddatu fil qurba, abinda Allah ya faɗa kawai kenan, wato soyayya makusanci. To anan shine ibnu taymiya, in ka dubi littafin sa da ake kira Minhajus Sunnatun Nabawiyya, yana juz'i na 4 shafi na 26, haka kuma shafi na 562, da ya kawo fasara Abdullah ibn Abbas sai ya ce kana min kibari ahlil baiti, idan ana maganar makusantan annabi. To ai shi kansa Abdullah ibn Abbas yana ciki ko? Abdullah ibn Abbas dan babban manzon Allah ne, ashe kaga yana cikin makusantan manzon Allah. Walakin qala, saboda ka kiyaye larabci, idan baka lura da shi ba sai kai mummunan kuskure wajen fassara. Yace illal mawaddata fil qurba, fil qurba soyayya saboda kusanci na da ku. Yubayyin zalika anna rasula, shine ibn taymiya yace ai annabi Muhammad la yasalu ajran aslan, manzon Allah bai taɓa neman a biya shi ladan aikin da ya yi na isar da manzancin Allah ba. Innama ajruhu ala Allah, ladar manzon Allah tana wurin Allah, kuma Allah ya gaya mana duka manzanni hakanan suka yi ta faɗa. Wa alal muslimina muwalatu ahli baiti, amma dole ne musulmai su so zuriyar manzon Allah, dole ne musulmi ya zama yana son dangin annabi Muhammad. Sai ya ce amma son dangin annabi bi adillatin ukhra gairi hazihi al-aya, idan zaka yi magana akan aso dangin annabi kar ka dauko wannan ayar, wannan ayar ba ta magana akai. Yace domin kuwa abinda take karantar da mu, idan aka ce al-mawaddatu li zawil qurba daban da al-mawaddatu fil qurba, al-mawaddatu fil qurba shine soyayya saboda kusanci. Wato annabi yana cewa ni ban ce ku biya ni lada ba, amma abinda kawai nake roƙonku shine soyayya saboda kusanci na da ku, wato kar a samu ƙiyayya tsakanina da ku. Wannan ya zo ne a farkon musulunci, lokacin manzon Allah yana garin Makka. Saboda haka yasa idan ma ka ce ai wannan ayat tana magana akan zuriyar manzon Allah a so su, shine sai ibn taymiya ya ce to ai lokacin da Allah ya saukar da ayan sayyiduna ali bai ma auri fatima ba, bare ma a haifi ƴaƴan, bare ma a yi maganar son Ali da Fatima da ƴaƴansu. Lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ga annabi Muhammad sallallahu wasallamu alai, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.